أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na cikin garin Dutse a jihar Jigawa, a wannan rana ta Alhamis wanda ya yi uku ga wata Ramadan. Hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace da 15 ga watan hudu miladiya 2021. Wannan aya da aka karanta, ko wannan ayoyi an karanto su a jiya, yanayi ne na lokaci, yasa ba mu karkare abin da ya kamata mu ambata ba. Muna daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa wailul mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, cewa narko na azaba ya tabbata ga mushrikai, su ne waɗanda ba sa ba da zakka, kuma su dangane da ranar lahira su sun kafirce mata. Mun yi bayanin abinda malamai suka ambata na ma'anan az-zaka, ko dai ma'anarta ba sa tsarkakuwa daga zunubi, ba sa tsarkakuwa daga shirka, sannan kuma dama sun kafirce wa lahira, ko ma'anar wannan aya cewa ba sa ba da zakka. To idan mun ce zakka ake nufi, akwai abubuwa guda biyu da malamai suka ambata wanda ba mu ambata a jiya ba. Abu na farko, ita wannan sura ce makkiya, kuma mun sani cewa ita zakka an farlanta ta a shekara ta biyu bayan hijira. To idan mun ce alladhina la yu'tuna az-zakata, ana nufin ba sa ba da zakka, to ya za mu yi jami'i tsakanin wancan aiki da kuma wannan waƙi'a ko kuma wannan aya? Abin da al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ambata cewa ita zakka da ma sadakoki, to tun a zama na Makka a dunƙule an yi umarni da su. To amma tafsilin zakka ta kuɗi ko ta amfanin gona ko ta dabbobi, a ce sai nisabi ya kai kaza, idan nisabi ya kai kaza za a ba da kaza, to wannan sai da aka zo Madina sannan aka yi wannan tafasil. Ya ce kamar yadda sallah kanta tun farkon musulunci an farlanta ta, an yi umarni da ita kafin fitowar alfijiri da kuma kafin faduwar rana, ma'ana ko kuma a ce kafin fitowar rana da kuma kafin faduwar ta, qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha. To amma kuma ba a yi filla-filla aka ware adh-dhuhr, la'asr, maghriba, isha a matsayin wajibi ba, sai lokacin isra'i da mi'raji, wanda an yi su ne kafin hijira da shekara ɗaya da rabi. To akan haka za mu iya cewa lallai babu shakka zakkar ake nufi illa iyaka tafasil nata bai zo ba. Abu na biyu, idan mun ce zakka ake nufi, to shin su kafirai gashi ba su shigo musulunci ba, to idan ana magana akan sauran rassan musulunci banda tauhidi, kaman sallah, kaman azumi, kaman zakka, kenan ashe ana magana da su? Ra'ayi ne guda biyu na malamai. Wasu malamai suka ce idan ana maganan furu'ul Islam, sallah, azumi, zakka, hajji, sauran abubuwa da Allah ya umarni, to da musulmi ake magana, domin su arna wanda ba su shigo musulunci ba, ba da su ake magana ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma mana'uhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wala ya'tuna as-salata illa hum kusala wala yunfiquna illa hum karihun. Ba komai ya hana a karba ciyar wadda suke yi ba, sai da sun kafirce ma Allah subhanahu wata'ala. To kafirci shine yake rushe duk wata ibada da ake so a yi, domin ba za a yi gini akan tubalin toka ba. Wasu malamai suka ce a'a, su kafirai idan ana maganan rassan musulunci ma da su ake, domin ranar tashin alkiyama su da kansu za su koka cewa azabar da ake yi musu daga cikin sabubbanta akwai rashin aikata furu'ul Islam. In aka tambayi yan wuta cewa ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin, me ya shigar da ku a cikin wutar saqar? Sai su ce ai ba mu kasance masu yin sallah ba, kuma ba mu kasance masu ciyarwa ba. To wannan ya nuna cewa ashe ciyarwa da sallah, kafiri bayan an yi masa azaba kafircinsa, to kuma za a yi masa azaba na irin waɗannan ayyuka da bai aikata ba. Kuma Allah da yake maganan yadda za a mu'amalanci kafirai, za a ce khudhuhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluku, me dalili? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim, ka kafirci kenan. Sannan wala yahuddu ala ta'amil miskin, kaga maganan ciyarwa. To anan sai malamai suka ce lalle kafirai ana magana da su akan furu'ush shari'a, duk da cewa in sun aikata a halin kafirci ba zai amfane su ba. Abinda ya tabbata a musulunci zai yi amfani ko da mutum ya yi shi a kafirci, in yi musulunta daga baya, to shine taimako da ainihin taimaka ma wanda suke mabukata da alkhairi da ciyarwa, tufatarwa da abin da ya kama da haka. Ɗaya daga cikin manyan sahabbai, Hakim ibn Hizam, baffan na Khadija, Allah ya ƙara musu yadda ga baki ɗaya, mutum ne ɗan kasuwa, mutum ne mai alkhairi tun a lokacin jahiliya. Akwai lokacin da ya je aikin haji irin nasu na jahiliya, ya yanka kusan awaki ko raƙuma 100 duk ya sadaukar da su, kuma lokacin bai shigo musulunci ba. Mutum ne mai jin kai, mutum ne mai tausayi. To da ya shigo musulunci, sai ki ce ya ma'aikin Allah, akwai wasu ayyuka da muke a lokacin jahiliya, irin ciyarwa, tufatarwa, agajin wanda ba shi da shi, irin su yanta wayaye, duk abubuwa da yana alkhairi. To yanzu mun yi wannan kafin musulunci, da kuma mun shigo musulunci, to menene hukuncin wannan? Sai manzo alaihi salatu wassalam yace aslamta ala ma aslamta min khairin, ka musulunta ga abinda duka gabatar na alkhairi. To sai malamai suka ce wannan yana daga cikin dattakon musulunci, mutum ya zama yayi agaji, yayi taimako, yayi jin kai kafin shigowa musulunci. Amma idan ya shigo musulunci, za a tanada masa wannan ladar. Abinda kadai ba zai yi amfani ba bayan shigowa musulunci, da a ce wani kafiri yayi, a ce yayi haji a jahiliya ko a halin kafirci, ya taba yin salloli, yayi azumin muka, to duk wannan ba a karbar su sai lokacin da aka shigo addinin musulunci. Amma duk wani agaji da taimako da wani dan adam zai yi ma yan adam ko dabbobi a halin kafirci, to idan ya shigo musulunci, Allah ba zai barar da wacce ladar ba. Wannan yana nuna mana muhimmancin agaji, yana nuna mana muhimmancin taimako. Wallahi daga cikin abin da yake sa Allah ya gafarta laifukanka, ba kai istighfari ba, baka tuba ba shine taimakon mabukata taimako Allah yana farin ciki da irin wayannan abubuwan ku kalli karuwa wacce ta ga kare ya ji kishirwa ku duba daudan karuwanci da zina da fasikanci wannan shine abin da ya rayuwarta amma sai ta ji kankare ta bashi ruwa saboda ta ga zai jigata ko ya jigata Allah ya gode ma wannan al'amarin ya zama ainihin ya gafarta mata to saboda haka sai malamai suka ce ashe kenan su ma kafirai ana neman su da aikata abubuwa wanda yake na jin kai abubuwa na zakka abubuwa wanda yake na haji da sauran abubuwa wanda Allah ya umarni duk da cewa kafirci zai hannu a karbi wannan idan ba su shigo musulunci ba shi yasa Allah yake cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqal azabi wanda suka kafirce kuma suka hana wasu shigowa addinin musulunci suka hana musulunci ya ci gaba to za a yi musu azaba akan wata azaba azaba ninkin azaba saboda barin da suke ainihin a bayan kasa to shi yasa malamai suka ce anan duk da cewa an ambacewa mushrikai ne to amma kuma zakka ita ma laifinta daban ne saboda ba su bayar da ita ba Allah ce hum fil akhir bil akhirati hum kafirun kuma su dangane da lahira kafirai ne sai Allah ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lallai wanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarai kullun imani kadai ba shine ake kalla ba sai ya hadu da aiki duk da cewa aqidan ahlus sunnati wal jamaa cewa al amalu min jinsil iman shi ma aiki jinsi ne na imani manzo alaihi salatu wassalam yana cewa al imanu bid'un wa 70 shu'ba aw kama qal addinin musulunci ko kuma imani yana da rassa 70 da doriya sai ce a alaha qawlu la ilaha illallah mafi daukaka da daraja fadin kalmar shahada sai ya ce wa adnaha imaqatul adha anit tariq mafi kankantan aikin imani shine ka kawar da wani abin da zai cuci mutane akan hanya kwalba ce kusa ce dutse ne wata waya ce duk abin da kake ga wani zai iya tuntube da shi ya cutar da shi ko ya taka shi tutar da shi ko ya tabe shi idan ka kawar da shi daga kan hanya to kai aikin imani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kita wal haya'u shu'batun min al iman ita ma kunya wani reshe ne na imani to in ka kalli wannan abubuwa guda uku zaka gane cewa akwai aikin zuci shine kunya akwai aiki na gabbai shine kawar da abubuwa masu tutarwa daga hanya akwai kuma abinda zaka iya kira cewa kauli ne shine furta kalmar shahada to tunda an ce imani aiki ya shigo ciki to menene kuma fa'idan ware aiki daga imani malamai suka ce anan dan a nuna cewa shi ma aiki tun gashin kansa yake kuma aikin ma shi yake nuna imani mai imani da mutum zai ce yayi imani amma kuma bai yi ayyuka na kwarai ba wanda za a gane cewa wannan mutum lalle mumini ne wanda yake na kirki to kaga ba za a iya gaskatawa ba shi yasa malamai suke ta ba ba yanzu mutumin da ya shigo addinin musulunci ba wanda ya san ya shigo musulunci ba ga yi wani aiki na imani ba kuma sai ya mutu to yanzu wannan menene hukuncinsa a wajen sauran musulmi malamai suka ba da amsa suka ce hukuncinsa a wajen musulmi ba musulmi bane saboda ba a ji ya furta kalmar shahada ba ba a taba ganinsa ya yi sallah ba duk wani aikin addini ba a taba gani ba shi kuma musulunci hukunci ne da aiki na zahiri to bai yi ko ɗaya ba saboda haka a wannan lokaci ba za a zo a ce a yi masa sallah ba ba za a yi masa wanka da ake musulmi ba za a ja shi a kar ko a ɗauke shi a wani abu a jefa shi wani rami abin ne kada ya ɗoyi to amma kuma a wajen Allah wala'alla wannan imanin ya iya tsiratar da shi shi yasa da za a ji wani mutum yana ta cewa shi ko yana sha'awar musulunci yana sha'awar musulunci kila sai ya sa rana ya ce to rana kaza in ta zo zai shiga addinin musulunci to kafin wannan rana kuma sai ya mutu to yanzu mai hukuncinsa a wajenmu hukuncinsa a wajenmu bai musulunta ba tunda ya sa rana kuma ya mutu kafin ranar wala Allah kafin zuwan ranan ya musulunta mu ba mu sani ba to tunda ba mu sani ba hukuncin sani mu a wajen mu ba musulmi bane duk wata mu'amala da ake musulmi ba za mu yi masa ba ina fata mun gane to shi yasa Allah sai ya ce innal ladina amanu tabbas wanda ya zama sun yi imani wa amilus salihati kuma suka aikata ayyuka wanda suke nagartattu ayyuka nagartattu malamai sun sha fada mana asasin su duk wani abin da zakai na farko ya zama kayi shi ne a bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da zakai da sunan ibada ya zamo cewa abin koyin ka wanda kake kwaikwaya a wajen wannan aiki shine manzo Ali sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aiki ya zama kayi shi tsakaninka da Allah baka neman yabo baka neman daukaka ko daukaka suna yardan Allah ta sa kai wannan to da wannan za a ce aikin ka ya cika rukunne guda biyu wanda zai zama cewa aiki ne na kware to Allah ya ce wanda suka yi imani suka ayyuka na kware lahum ajrun ghayru mamnun suna da wani irin sakamako wata irin lada wacce take ba ta yankewa lada wacce ba ta tawaya malami sun ce wannan aya tana daukan ma'ana biyu ko dai ana nufin cewa mutumin da ya zama yayi imani yayi aiki na kware to wannan ladar da Allah zai bashi sakamakon ladar shine shiga aljanna idan an shiga aljanna aljanna dadin ta baya karewa ba a tsufa ba a rasa abin da ake samu da Allah yake bayanin abincin aljanna yace la maqtu'atin wala mamnu'a ba sa yankewa a neme su a rasa kuma ba za a hana ka ba kana ji kana gani ga su a duniya za a iya samun wannan duk kudinka ka kasa samun wani abu saboda babu shi ko kuma a gashi amma an hana ka to aljanna babu wannan duk abin da yake ciki Allah ya ce ukuluha da'imun wa dhilluha abincin aljanna tutur dindindin haka nan inuwar ta ma ba ta gushewa shi yasa Allah ya ce wa amman ladina sa'idu fa fil jannati khalidin fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk sai ya ce ata'an ghayra majdud yace wanda ya zamo sun azurta sun zamo yan aljanna to suna cikin aljannatu tur muddin dai sammai da kasai Allah ne ya tabbatar da su muddin samuwar su kuma kyauta ce wadda ba a yanke ta shi yasa ɗan adam suke cewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafat wannan arzikin mu ne wanda babu karewa a ciki kun san tashin hankalin jin dadin duniya tsoron yankewa duk abin da kake amfana kana jin dadin sa in ka tuno akwai lokacin da zaka rasa wannan abin sai ka ji babu dadi ila wani abu ne kake ganin na wucin gadi akwai lokacin da za a daina baka ko ka daina samu to sai ka ji wannan jin dadin ya gurbata to amma sai ya zama cewa madal haya to wannan yana bada ainihin kwanciyar hankali wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan wannan lahum ajrun ghayru mamnun wasu suka ce abinda ake nufi duk mutumin da ya zama yayi imani kuma yana yin ayyuka na kwarai sai ya zama rashin lafiya ya hana shi yin wannan aikin ko ya zama cewa tafiya ta hana shi yin wannan aikin ko wata lalura ta hana shi wannan aikin kamar yanzu ba rabu mai tafsiri ba ko saboda lalura to kaga muna sa ran dukkan baki ɗayan mu Allah zai bamu ladan mu cip cip kamar mun zo mun yi saboda lalura ce ta hana mu zo to hadisi ne na manzo alaihi salatu wassalam yace duk mutumin da yake da wata ibada da yake tabin Allah sai ya zama tafiya ko wata lalura ko tsufa ya hana yayi wannan to Allah sai ya ce mala'iku ku rubuta masa ladarsa tif tif kamar yayi wannan aikin wannan tagoma shi ne na Allah subhanahu wataala domin dan adam zai iya zamowa yana sha'awar ibada ya saba sallolin dare amma yayi wata tafiya ya dawo a gajiye ko kuma wani bacin rai na zamantakewa ya baibaye shi ba zai iya wannan sallar ba kun sani cewa ibada tana bukatar walwala akwai lokacin da mutum lafiyar sa kalau amma wani bacin rai da damuwa zai dugunzuma zuciyarsa ba zai iya wannan ibadar ba to albishirin ka tunda dai kana yi yau da kullun kuma dan Allah to kaman kai wannan ibada ko kuma ya zamo yana yi yau da kullun yau da kullun yau da kullun sai ya zama cewa shekaru da raunin jiki sun hana shi yin wannan azumin muka da nafila ko wannan salloli na nafila ko kuma mutum ne mai ciyarwa Allah ya buda masa a matsayinsa na ma'aikaci manomi dan kasuwa yana ciyarwa musamman kaman azumin nan akwai wanda ya saba duk azumin duniya in yazo zai ciyar da mutum kaza zai ba da kayan abinci kaza to wata shekaran sai ya hadu da jarabi ya zama ya samu karayar arziki yana ji yana gani ciyar wannan ba za ta yiwu ba to Allah sai ya ce mala'iku ku rubuta masa ladarsa kaman ya ciyar kun ga ƴan uwa wannan shine fa'idan yin ayyuka na lada na yau da kullum da kuma yin su saboda Allah subhanahu wataala akwai wani bawan Allah daga cikin magabata shi idan wannan azumi ya zo mutum 500 yake warewa kullum ya ci yadda su ya shayar da su har azumi ya fita idan an dawo idi sai ce to ku zo kuma ina neman ku sai ya dauke dirhami 100 ya ba kowa wannan dirhami 100 ladan da kwal ladan da ya dora musu zuwa lahira Allahu akbar ba su ne ko suke godiyan an yi musu alfarma ba shi yanzu yake godiya an musu alfarma sun yi da sun dauki lada niki niki tasa zuwa lahira to sai ba kowa dirhami 100 dirhami 100 nan yankakinta tashi zai kai akalla miliyan 1 da yankai ka ce miliyan 1 ma ko da 100,000 an ba mutum 500 kai ka san wato abin ba karami bane ba to abin da dai muke cewa aikin alkhairi da ake dan Allah ko an rasa abin yi Allah ba zai yanke lada ba wannan fallace ta Allah subhanahu wataala Allah ya azurta mu da irin wannan halaye anan mai tafsiri sai yake cewa da Allah ce qul innama ana basharun mithlukum kace kadai ni mutum ne kwatan kwacin ku yuha ilayya ana yin wahayi zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa abin bautarku abin bauta ne guda daya fastaqimu ilai ku tsayu daram zuwa gare shi bil imani wa ta'a ta hanyar imani da kuma biyayya wastaghfiruhu kuma ku nemi gafarar sa wa wailun yace kalimatu azabin kalma azaba ta tabbata lil mushrikina ga mushrikai alladhina la yu'tuna zakata sune wa'anda ba sa bada zakka wa hum bil akhirati kuma su dangane da lahira hum kafirun su kafirai sai ce innal ladhina amanu wa amilus salihati kuma tabbas wanda suka yi imani suka aikata ayyuka nagari lahum ajrun suna da wani irin sakamako ghayr mamnun wanda ya zama ba abin yankewa ba ba abin tawayewa ba yace maqtu shine ba abin yankewa ba sai Allah subhanahu wataala yace
qul innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
الله سبحانه وتعالى في wannan ayoyi yana zargin kafirai a bisa kafirce masa da suke yi tare da cewa suna ganin katafaran ayyukan Allah shi kadai subhanahu wataala wanda babu wanda ya isa irin wannan aiki kun babu wanda ya musharaka da shi a cikin wannan aiki. Allah yake cewa qul kace da su a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn, yanzu ku kuna kafirce wa wanda ya halitta kasa a cikin wuni biyu, wataj'aluna lahu andada kuma kuna sanya masa kishiyoyi, yace zalika rabbul alamin, wancanan ka mai wannan aiki shine ubangijin halitta. Waj'al fiha rawasiya min fawqiha, kuma Allah ya saka duwatsu a saman kasa, wabaraka fiha kuma yayi albarka a cikin ta, waqaddara fiha aqwataha kuma ya gwargwaje abincin kan kasa din gwargwadon bukatar bayi, fi arba'ati ayyamin a cikin kwana hudu, sawa'an an yi wannan a cikin kwanakin da aka ambata daidai da daidai, lisa'ilin wannan bayani ne ga dukkan wanda zai yi tambaya, in yi tambaya to ku bashi wannan bayani, thumma sawa ila sama, sannan Allah subhanahu wataala sai ya nufi sama, wa hiya dukhanun alhali ita hayaki ce, fa qala laha sai ya ce da ita, walil ardi tiya qaw'an aw karhan, ya faɗa mata ita da ƙasa ya ce itiya ku zo ku biyu qaw'an da zabi ta hanyar biyayya ta hanyar gamsuwa, aw karhan ko kuma a bisa tilasti, qalata su biyu suka ce ataina ta'in, ya Allah mun zo muna masu miƙa wuya gare ka, faqadahunna sab'a samawatin, Allah sai ya kammala halittar su a matsayin sammai bakwai, fi yawmaini a cikin wuni biyu, wa auha fi kulli sama'in amraha kuma ya tsara ma kowace sama al'amarinta, wa zayyana sama'a ad-dunya kuma Allah sai ya kawata sama ta kusa, bi masabiha da fitilu wa hifdhan da kuma tsari, sai ce zalika taqdirul azizil alim, wannan gwargwajewa ce ta mabuwayi mai zuzurfan sani. Allah subhanahu wataala yakan ambata abubuwa wanda ba za a samu sabanin mutum biyu akan yadda da akwai su ba, kuma wannan abin ya zama cewa aikin Allah ne subhanahu wataala. Duk abin da Allah yake bugawa mushrikan Quraishawa musamman na lokacin saukar wahayi da ma yanzu abu ne wanda za ka iya tabawa da hannu ko ka gani da ido ko ka ji da kunne. Ku duba lokacin da ake wa mushrikan Quraishawa izina da halittun Allah, yake cewa afala yanzuruna ko afala yanzuru ila al-ibil kayfa khuliqat, yanzu ba sa kalla ya zuwa raƙumi irin yadda aka halicce shi. Raƙumin nan lokacin da ake wannan magana wani ma yana kansa, wani yana kusa da shi, ba dabba da tafi kusa da balarabe irin raƙumi. Su duba su ga yadda Allah ya halicci raƙumi. Idan ka samu wanda ya san ilimin dabbobi ya fara ma tafsili akan ka sa su irin raƙumi, sai ka yi mamaki, tun daga kansa, harshensa, idonsa, duk wani ka sai da Allah ya musu, zaka yi mamakin da Allah ya yi shi. Sannan duk da girmansa, yaro karami ya sarrafa shi, a dora masa kayan nauyi ya miƙe da su, zaka yi mamaki ga an dora wa raƙumi bahuna, bahu mai kwano 40, bahu 10, kuma wallahi ya tashi da su. Wannan abin mamaki ne. Ai, ko a kori kura ko ka ce kurkura, ta ɗauki bahu 10, ai sai jinjina, ballantana dabba mai jini da tsoka, kuma abin mamakin ba a dora mata ba tana tsaye, a'a tana kwanta kuma ta miƙe da shi. Wannan abun mamakin ƙudurin Allah ne. Sai ce wa ila sama'i kayfa rufi'at, to su duba su ga sama yadda aka daga ta, da ka daga sai ka ganta. Wa ila jibali kayfa nusibat, su kalli duwatsu yadda aka kafa su, in ka duba sai ka ga dutse. sanawil ardi kayfa sutihat, su kalli kasa yadda aka shimfide ta. To shi yasa Allah yake jawo hankalin su da abin da ba wanda ya isa ya musu akwai wannan abu. Duk misalin Qur'ani, duk jahilcin mutum, duk dakikancin sa in dai ba mahaukaci bane, to ya san akwai wannan abun, in ma bai taba taba shi ba to yana da dahir cewa akwai wannan abun tabbas. Me yasa ake wannan? Domin yanke hanzari. Kada mutum ya mutu ya je lahira, Allah ya tambaye shi ce ashe bai taba jin gargadi ba, bai taba jin wata hujjar da take nuna akwai Allah subhanahu wataala ba. To shi yasa Allah ke irin wa'annan misalan. Shi yasa ma da yace wal khaila wal bizala wal hamira litarkabuha wa zina, sai yace wa yakhluqu ma la ta'lamun. Domin motoci, babura, kekuna su shigo a lokacin babu su. Dai ambaci abin da yake wannan lokacin, sai ce to kuma ma zai halice abin da baku sani ba. Duk gasunan muna ta gadin su. To Allah sai ki ce kul kace da su a innakum yanzu ku latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini, za ku dunga kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a cikin wuni biyu. Ba'un Allah idan aka ce ƙasa kada ka takaita ta a iya garinka ko jiharka ko kuma ƙasarka, duniya ce gabaki da ake magana. A cikin kwana biyu Allah subhanahu wataala ya halice su, kuma halittar nan kada ka taba dauka halittar Allah aiki ne irin nauko irin naka, a samo kusa, a samo katako, a samo zarto, a'a, kawai Allah subhanahu wataala yana halittar abu ne da kalma ta kun, illa iyaka kamar yadda za mu ambata nan gaba. Wannan halittu Allah ya ja lokaci dan a nuna mana abubuwa masu muhimmanci daki daki ake bin su. Wa illa Allah idan ya ga dama miliyan din duniya zai yi ta a ƙasa da kyautawar ido. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. To amma dan a nuna mana duk wani abu mai muhimmanci daki daki ake bin sa. Na sha buga misali, in ka kalli dan adam, saboda shi ne mafi darajar halittu a ban ƙasa, halittarsa ba irin ta sauran dabbobi ba ce. Saboda shi ɗan adam an tara da shi saboda wasu muhimman abubuwa, shi yasa kafin ma ya girma a somacin more sai an ɗauki lokaci. Amma yanzu ana haihuwar dabba kowace iri ce, daga yanzu ta fara tafiya, ta fara yaren jinsinta, ƙila ma ta fara cin abincin jinsinta. Wala'alla wata dabbar idan an haife ta bayan watanni ma ta isa a yanka ta. Amma ɗan adam fa wahalhalu da za a sha nasa, sai an kwantar da shi, sai an tayar da shi, da sannu da sannu a koya masa zama, ba daga ran da aka kafe shi zai iya zama ba, ya zo ya koyi rarrafe, a koya masa tatata, ya koyi tafiya. To daga nan sai a fara koya masa harufa, alifun ba'u, a fara koya masa kalmomi, jimloli, sannan a koya masa karatu. Saboda shi din nan kwaya ɗaya in ya tsaya zai iya juye duniyar nan gabaki ɗayanta. To shi yasa komai ya zama daki daki. Karatu saboda muhimmancin sa, wa yake iya karatu rana ɗaya? Sai ka daɗe kana yi, ko na sana'a ko na addini. Na sana'a ka fara da primary, wani ma sai ka fara nursery, ka tafi primary, secondary, kai sama. To amma idan ilimin ya samu fa, to shikenan kai ka ginu kuma za ka gina wasu. Kalli noma, saboda shi ne ƙashin bayan rayuwa. Ba wani wanda zai iya cewa na shuka yau, na nome yau, na girbe a yau, kuma na ce yau, ba zai yiwu ba. In ka shuka, ka jira fitowa, a taho noma, a taho maimai, a taho kaza. Ma'ana duk wani abu mai muhimmanci sai an bi shi daki 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 daki. Abin da yake da muhimmanci ba mai yawa ba, to shi yake zamowa ƙanƙanin abu. Kai kalli ko sana'o'i, yanzu duk mutumin da zai zo sana'a ya zo ya koye ta, kafintanci ya koya, ƙira ya koya, kanikanci ya koya, sassaƙa ya koya, wannan za ka ita ce sana'ar da mutum zai ginu ya gina wasu. Amma fa zai sha wahala kafin ya iya. To amma irin sana'o'i na bagas fa, ƙarshe sai ka ga cewa yau gashi nan haje haje, gobe kuma shikenan, Allah shi sai ya za a gaci. haka ainihin rayuwa take ma'ana ta abu mai muhimmanci yana buƙatar sai an bi shi dake dake sannan a cimma amfanin sa to Allah yake cewa shine ya halicci ƙasa fi yawmaini a cikin wuni biyu sai sai kuma shi mai wannan aikin wataja'aluna lahu andadan kuma sai kuke sanya masa kishiyoyi wanda ba za su iya aiki irin nasa ba bal ba za su iya kasan kasan nasa ba bal su mahalitta su akai Allah yake cewa amja'alul la shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al khalqu alayhim walillahu khaliqu kulli shay wa huwa al wahid al qahhar Allah yake ta shin ku sun sanya mu Allah wa'in su kishiyoyi wanda khalaqu ka khalqihi sun yi halitta irin ta Allah fatashabaha al khalqu alayhim to sai halittun suka rikice so kasa gane na Allah da wanda yake ainihin na wani Allah to shi zan suka dauka to su ma san da iko irin na Allah kai ka san ba daidai bane hatta halittun Allah mun sha fada ba wanda yake sai tsari irin nasa halittar Allah kaman tsirrai suna kanana suke fitowa suna girma a hankali kuma saboda kudrar Allah ba za ka girman ba kace yanzu ka kafa ido ka ga yanda ake jan gabar kara na gero ko na dawa duk abinda zaka yi na kafa ido ba zaka iya gani ba sai dai ka ga ya girma haka nan annaka haifa ba zaka taba ganin lokacin da ake jan gabar sa ba ake kara masa tsawo sai dai kaga wannan sa ya masa kadan kaga riga sa ta masa kadan kace kai yaron nan ya girma kuma a gida dai kuke dan Allah nuna mu haka yake aikin sa to da Allah ga ya mun inda ka taba ganin mutumin roba da bature yayi wanda yake girma a hankali ko dokin roba yadda aka yi shaka yake bai iya karuwa duk abinda wani zai yi iyakan nan ba zai iya kara girma ba to ashe kenan ayyukan Allah sun sha bamban da aikin wani sa dan ya nuna shine mai ikon yi to Allah sai ki ta kulli lahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komai wa huwal wahidul qahhar kuma shine tilo wanda yake rinjaye komai da komai to Allah sai yake cewa zalika rabbul alamin mai wancan aikin da aka fada na halitta kasa gabaki dayanta a wuni biyu to shine ubangijin halitta gabaki daya kuma anan sai yayi amfani da rububiyya rububiyya shine samar da abu da kuma iya gudanar da shi zai iya yiwuwa ka samar da abu ba kai za ka gudanar da shi ba haka ne ko ba haka bane ila kai kafinta ne yanzu kayi kujera amma kila an saye ta an tafi wata jihar da ita ba za ka sake ganin ta ba ba kai za ka iya gudanar da ita ba kila kai ne wanda ainihin kai kujera ko kai teburi ko kuma kai ne ma kila birki na ka gina gida iyaka ka ginawar ba za ka sake shigar sa ba wani gidan tun daga ran da ka gina shi to amma Allah duk abin da ya kuma yana karkashin kulawarsa babu abin da Allah ya taba yi ya zama kun ba shi zai kula da shi babu wannan abin to shi yasa yace zalika rabbul alamin mai wannan aikin shine ubangijin halittu gabaki daya sai yace waja'ala fiha rawasiya min fawqiha kuma saboda jin kan Allah ga bayin sa sai ya sanya kafaffun duwatsu a saman kasan Allah yake cewa wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum Allah shine ya saka kafaffun duwatsu akan kasa domin kada ya zama tana tangal-tangal da ku kasan nan kaman ka zo ka dora wani falanki ne akan wani abu mai fadi in ka dora falanki akan wani abu mai fadi kila idan iska mai karfi ta zo ta dauke shi amma idan ka buga kusa a kowane bangare ka kafe shi shi yasa malami suka ce duwatsu akan kasa yanda ka san kusa a jikin kujera ko a jikin tebur karamar da ka gani ta waje ta ciki ta nunnunka ta duk girman dutse da kake gani a yanzu to wanda Allah ya binne ya nunnunka wanda yake waje to yanzu dan Allah duwatsun nan a ina Allah subhanahu wataala ya samu sai dora akan kasa kai yanzu duk abin da zaka yi sai ka samu sinadarin hada shi haka ne ko ba haka bane to shi Allah ina ya samu sinadarin kalma sai ta kun duk abin da Allah so zai yi shi kuma tunda Allah yayi duniya wallahi bukatun mu Allah bai taba kara komai ba duk abin da muke bukata tuni tunda ya kasa ya samu da shi sai dai ilimin mu in ya ci gaba mu kara bincikowa mu gano amma tunda Allah yayi duniya bai taba kallata to yanzu adadi ya karu bari ya kara Allah bai taba wannan ba kai ko yanzu idan kawo karin aure aya suka karu da ana rabin kwano sai ka ce to a kara kwano da kwata akwai kwano ɗaya da rabi saboda an karu to shi kuma Allah tun da ya bayi wallahi ya gama samu da ku bai bukata sai ya kara komai sai dai dolanci da ragwanci ya hana akai ga abun amma da yana nan kuma zai kare ba to Allah subhanahu wataala sai yake cewa sai ya sanya duwatsu a saman kasa wa baraka fiha kuma sai albarka a cikin ta menene ake nufi da albarka shine yawan alkhairai kasan nan da muke gani da abin da yake kanta alkhairan nan wallahi ba za su kare ba kuma ba wanda sai ya kure gano amfanin abu kaza sai dai ka dan san wani abun kuma wani ka in yazo shi ma ya dora akwai abubuwa da kakanninmu da iyayenmu sun yi amfani da su sun tafi amma babu wani bincike da ya nuna musu muhimmancin wannan abun amma da ilimi da ya zo fa kalli irin abinci kalli zogale daga cikin kakanninmu ba wanda ya taba cin zogale akan wani abun karin jini ko karin kaza kawai za su ci zogale saboda abu ne da suka saba ko a kwadanta ko a idambu to amma yanzu da ilimi ya zo fa ba sai ya samu daraja ba ruwan zogale ma ana kulla shi ana sayarwa to kaga ilimi ne ya fito da irin waɗannan abubuwan amma kuma tunda Allah ya yi shi shi ya san akwai wannan abu to wannan shi ne Allah ke cewa wato wa baraka fiha sai ya yi ma ƙasa albarka kun ga wannan abin da Allah ya faɗa babu wanda zai iya fayyace maka wannan sai wanda yake da ilimin sanin ƙasa da irin sinadaranta wato ƙasa da kake gani duk abin da adam yake bukata yana kanta ko dai abin da zaka ci ko abin da zaka nemi kuɗi da shi fetur da kuza da waye duk a cikin ƙasa suke duk abin da zaka yi amfani da shi a kan ƙasan nan yake ko dai samanta ko ainihin a cikinta to kuma amfanin ba zai taɓa ƙarewa ba sai ya ce wa qaddara fiha aqwataha kuma sai ya gwargwaje mata amfanin da yake kanta wa qaddara fiha anan malamai sun yi maganganu akalla guda biyu wasu suka ce wa qaddara fiha aqwataha kowace ƙasar sai aka yanka wani abun amfani aka kai a can wanda ba za ka same shi a wani wuri ba ma'ana akwai waɗansu tsirrai wanda Allah bai yi su a wani yanki ba ko ka so ka shuka su ba za su iya samuwa a wannan wurin ba dole sai dai bangare kaza wasu bangarorin kuma Allah sai ya kai musu abin da babu a wani bangare za ka ga daga cikin abin da Allah ya yi akwai abin da yake karɓar shukawa da dasawa akwai abin da baya karɓar shukawa da dasawa sai dai shukar Allah da dashansa haka ne ko ba haka bane yanzu dauki abin da ya shafi irin giginya goriba kuka don Allah akwai wanda kake ganin yana noman kuka ta miya sai dai ka zo kai gadon gonar babanka kuka na ci kai ma ka mutu dan kai gada tana nan sai dai kila kuma ka ga wata ta tsiro a can Allah ya girmar da kayansa haka nan goriba haka nan abin da ya shafi giginya duk haka suke har da irin su tsamiya da muke amfani da su duk Allah shi yake tsaro da kayansa to akwai yankunan da irin wannan ko ka kai ka shuka wallahi ba za su fito ba ba ma za ka taba ganin su ba a wannan yankin in kana so sai ka je can ka samu nanan in yana son na can sai ya je wasu malamai suka ce to wannan hikima ce ta Allah dan ya sa a yi rayuwa ta cuɗani in cuɗe ka domin dan adam bai iya istiqlali da kansa kowane ne sai an nemi amfani daga gunka kai ma sai ka amfanar da wani to Allah sai ya sa akwai abubuwan da dole sai ka yi tafiyayya ka samu kai ma kuma sai an yi tafiyayya a zo wajen ka kai ma a samu sai ka je ka nemo a wajen waninka wani ka yazo ya nemi naka kai ma wasu suka ce shine ma'anan wa qaddara fiha aqwataha ma'ana aka yi abubuwa na abinci a yankuna yankuna kaza abubuwa iri kaza yanzu irin su goriban nan irin su giginyan nan irin su tsamiya kuka dukka je kasar Laraba ba za ka taba ganin su ba dukka kare yawo yankin Laraba ba za ka taba ganin goriba ba ba za ka taba ganin tsamiya ba ba za ka taba ganin kuka ba in ka ganta daga nan aka dauka aka kai kaga wannan maganar da muka ambata wannan abin ya gaskata ta mu ma yanzu a wannan kasar tamu kai ka sani akwai abubuwan da sai an dauka daga nan an kai yankin kudanci ko da akwai a can bashi da yawa ba zai wadace su ba mu ma sai an dauko daga can an kawo nan duk da akwai ɗaiɗaikun abin amma ba zai ishe mu ba to wannan dan Allah ya nuna cewa sai an hadu da juna sannan ainihin ake amfana da juna wasu suka ce ma'anan waqaddara fiha aqwataha Allah shine ya gurgurje iya adadin nau'in abinci ma'ana shi nau'in kansa duk nau'in da Allah bai samar ba to babu wanda ya sai samar da shi tun kafin Allah ya nuna dan adam duk abin da kake gani na dangin abinci ko bishiya ko tsirrai to Allah ya riga ya samar da wannan abin illa iyaka sai lokacin amfanin yayi sannan mutane za su amfana wasu suka ce a ma'anan at-taqdir shine adadin yawan abun ma'ana quantity abun duk wani abinci da Allah subhanahu wata'ala ya nufin zai ba bayinsa to ya samar da wannan abun akan kasa tun ma kafin Allah ya halicci bayi shi yasa ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha babu wata dabbar take tafiya a ban kasa face Allah ya wajabta ma kansa ciyar da wannan dabbar kuma shine ya san matabbacin ta da kuma ajiyarta ma'ana inda za ta rayu da inda kuma za ta mutu aje abin ne ta wasu suka ce wannan shine ma'anan waqaddara fiha aqwata ma'ana hatta yawan adadin abincin to Allah subhanahu wataala ya samar da shi ina zamu gane wannan ka kalli bishiyoyi bishiya Allah zai kaddara mata za ta yi ganye kaza za ta fitar da ƴaƴa kaza daga ran da adadin ganyayen da ƴaƴan da Allah ya tsara mata suka kare to wannan gaggan jikin sai ta mutu ba yadda za a yi kuma ta sake rayuwa haka Allah ya yi wannan tsarin duk da baraka wannan gangan jikin da ya ta mutu sai dai ƴaƴan ka iya shukawa su ma ya zama ainihin sun ba da amfani shine abinda wasu malamai suka ambata ainihin a wannan gabar Allah yake ta wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin a cikin kwana hudu to anan ba wai ana nufin cewa kaddara abincin shine ya dauki kwana hudu ba a'a kwana biyu ne in mun hada da na halitta kasa sai su zamo cewa ainihin kwana hudu domin inda mun ce ana nufin taqdirul aqwat shi zai dauki kwana hudu to sai ya zama duniya ga baki ɗaya kwana takwas a galice ta ko alhali kun ga mun ce kasa kwana biyu abincin da yake kai kwana biyu zamu zo ayar gaba ita ma sama kwana biyu kaga shikenan kwana shida malamai suka ce wannan yayi daidai da kaman ka ce na sai mota ɗaya jiya yau kuma na sai mota biyu ma'ana ka ƙara ɗaya sun zama biyu kenan ba kana nufin yau biyu jiya ɗaya ba kaga uku kenan in wannan shine lissafin to saboda haka ana nufin a tsawon kwana hudu akai wannan aiki Allah sai yake cewa sawa'an lisa'il wannan sawa'a akwai kira'o'i guda uku al-imam abu ja'far al-madani rahimahullahu ta'ala ya karanta sawa'un lisa'ilin a matsayin suna marfu'i kenan sai zama khabar na mubtada sai zama huwa sawa'un lisa'ilin wannan aikin da akai bayani daidai da daidai yake kuma shine amsan duk wani wanda zai yi tambaya in yi tambaya ka bashi al-imam yaqub shi kuma ya karanta sawa'il lisa'ilin shi kuma agunsa sifa ce ta da aka ce fi arba'ati da aka ce ayyamin wato sai zamo ayyamin mawsuf shi kuma sawa'in sifatuhu sai zamo sifa da mawsuf an gane ko jumhur malamai sun karanta sawa'al lisa'ilin sai zamo kenan mansubun alal haliyya wasu suka ce al mastariyya duk da yanda ka dauka babu wata matsala Allah subhanahu wataala yake cewa haka yayi wannan kwanaki hudu chip chip sun mastawa ila sama to sannan Allah sai ya nufi sama me wannan aya ta nuna mana halittar kasa ta rigayi ta sama to ana ta nuna mana lokaci bari mu tsaya anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh